إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya damu a cikin wannan masallaci na juma'a dake garin Tudun Jikun a karamar hukumar mulki ta Zaria jihar Kaduna Najeriya a wannan yammaci bayan sallar magriba ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muwafaka ya datar da ni wajen faɗin abin da yake zai amfanar da mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon sauraro mai kyau Allah ta'ala ya sa a ƙarshe mu tashi da abin da yake daidai bayan haka kamar yadda ɗan uwa Malam Bashir ya ambata mana mawdu'in da za a yi magana akan shi yana da alaka ne da ikhlasi kasancewar ikhlasi shine asasi na samun tsira a duniya da lahira to kafin in shiga cikin mawdu'in ina so in yi amfani da wannan dama wajen taya ango murna tare da amaryarsa da addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da su lafiya ya sa albarka cikin auren ya sa su zama irin wanda ya dace da shari'a kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa auren ya zama dalilin samun tsira a duniya da lahira muhadara da zan gabatar tana da bangarori guda tara kuma kowanne zan gabatar insha Allah a takeice a daidai yadda aka tsara bi idnillahi ta'ala a gaba ta farko za ta yi magana akan ma'anar ikhlasi kasancewar balarabiyar kalma ce a harshen larabci da kuma abinda malamai na shari'a suka ce bangare na biyu zai magana akan matsayin ikhlasi bangare na uku zai magana akan fa'idodin ikhlasi sai abu na hudu da muhadara ta kunsa hanyoyin samun ikhlasi abu na biyar alamomin ikhlasi sai bangare na shida abubuwan da ke hana ikhlasi abu na bakwai hadarin yin abu ba tare da ikhlasi ba sai bangare na takwas zai tsokace akan siffofi na yin aiki ba tare da ikhlasi ba musamman ma abinda ake kira riya wanda wannan kalmar ita ce kishiyar kalmar ikhlasi sai abu na tara maganganun magabata ko wasu daga maganganun magabata game da ikhlasi daga nan sai abu na goma wanda bai cikin muhadarar amma yana da muhimmanci shine wasu daga cikin littafan da aka nazarta wajen shirye wannan muhadara din kamar yadda na faɗi kalmar ikhlasi kalma ce balarabiya duk da cewa Bahaushe ya hausantar da kalmar ta yadda duk lokacin da aka yi maganar ikhlasi galibi wanda ke jin Hausa yana iya fahimtar abin da ake nufi to amma dai tunda balarabiya ce kalmar to yana da kyau kamar yadda ɗabi'ar malamai take a wajen rubuce-rubucensu sukan magana akan ma'anonin kalmomi kafin su shiga cikin bayani akan su don a ƙara fahimtar da mai karatu abinda wannan kalma ta kunsa to bisa wannan na ga dacewar nima in ɗauko abinda malaman suka ce dangane da ma'anar kalmar ikhlasi a harshen larabci da kuma shari'ance domin in ƙara fito da ma'anar abinda za mu tattauna a kai insha Allah kalmar al-ikhlasu kalma ce wadda ta zo daga masdarin khalasa yakhlusu khulusan akan ce khalasan akan ce khilasan duk wannan ana amfani da su domin yin bayani akan kalmar al-ikhlas abinda ta kunsa shine kamar a ce safani wazala an wushubu wato abinda yake tsarkakakke tsaftatacce tatacce ko kuma abinda za a ce an gusar da duk wani abu mara kyau ko abinda yake dauda ko datti ko kazanta ko kyamuyamuya daga gare shi akan ce akhlasa shay ai asfahu kuma akan ce naqahu min aibi in an ce akhlasa shay ya tsaftace abu ya tace shi ya tankade ya rairaye shi ai ya fitar da shi daga dukkan ko ya fitar da duk wata dauda ko wani datti ko wani abin da ba a so ya shige shi kasancewar bare ne ba ko ne ba cikin shi yake ba in ya zamanto ya tsaftace shi ya gusar da duk wani aibi daga gare shi wannan yasa ar-ragib al-asfahani yake cewa al-ikhlas huwa tabarri an kulli ma dun Allah ikhlasi ya kunshi kubuta daga dukkan wani abu kuma bayan Allah duk abin da ba Allah ba to a kubuta daga gare shi ai barranta daga gare shi a kubutar da kai daga gare shi to wannan an yi ikhlasi amma a lisan al-arab an ce kalmar al-ikhlas kawai abin take nufi shine tarkur riya bari riya wato yi don a gani yin wani abu don a gani ko ayaba ko azarga ba shine muhimmi ba an dai yi da niyya da nufin a gani domin ai magana akai to wannan shi ake kira wato riya to barin wannan abin shine al-ikhlasu kamar yadda zo cikin lisan al-arab a shari'ance kalmar ikhlas ta samu fassarori daban-daban fiye da fassara 20 malamai sun kawo fassarori mabambanta a dangane da kalmar al-ikhlas amma a wannan muhadarar zan takaita ga waɗansu kila 5 zuwa 7 haka akwai malamin da ya fassara kalmar al-ikhlas a shar'ance cewa shine sidqun niyya ma'allahi gaskiyar niyya inganta kyautata tsaftace tace daidaita niyya ya zama an yi abu don Allah kawai wannan shake kira al-ikhlas wani malamin yace a'a an yakuna sukunul ab wa harakatuhu lillahi ta'ala khafa ya zamanto duk abinda mutum zai yi shiru ne ya natsu ko ya motsa ya yi tafiya ko ya yi magana ko ya yi aiki ya zama don Allah kawai shi kadai mutum ya zauna ne a natse da natsuwa da motsi da rashin motsi ya zama don Allah duk abinda mutum zai yi ya zamanto kawai don Allah wannan fassara da wani malami kenan yayi wani malami yace abinda ikhlasi ke nufi shine ifradul haqqi subhana fi ta'a bil qasd kadaita Allah wanda alhaqqu na daga cikin sunayen Allah wa anna Allah huwa alhaqqul mubin to kadaita Allah shi kadai a cikin da'a da niyyar shi din ake wa ba wanin shi ba ba tare da an hada shi da wani ba ba tare da an gwama wata manufa ko ma bayar wannan manufa ta bautar Allah da yi don shi ba wannan shi ake kira al-ikhlas wani malamin yace ikhlasi ya kunshi an ta'amala amalan la tarju sawabaka fihi illa min Allah ka aikata aiki baka neman lada baka neman sakamako a wajen wannan aiki da ka aikata sai daga Allah wajen Allah kawai kake neman sakamako baka neman yabo baka neman wani matsayi baka neman wato godiya baka neman komai kawai kana neman lada da sakamakon wannan aiki da kai wajen Allah tabaraka wa ta'ala wani malamin yace ikhlasi shine Allah ya hula bainaka wa bainallahi khalqun kada wani halitta wata halitta ta Allah ko mutum ko aljan ko mala'ika ko namiji ko mace ko babba ko yaro ko mai matsayi ko mara matsayi kada ya zama ya shiga tsakanin kai da Allah duk abinda zaka yi kawai kai da Allah ne dangas kai tsaye baka bukatan tsani baka bukatan wani ya ce yayi baka bukatan wani ya maka jagoranci kawai dai ka samu ilimi daga malamai ka san yadda zaka yi wannan abun shikenan ya ishe ka kai tsaye Allah ka nufa wurin sa kaje gare shi kake nema baka son komai baka son kowa sai Allah ne tabaraka wa ta'ala wajen aikata wannan abu wani kuma yace abinda ikhlasi ke nibi anta amala al'amala amaman nasi wa fil khalwa sawa kai aiki a gaban mutane da kuma in ka tashi a bayan idan mutane daga kai sai kai ba kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala ke ganin ka allazi yaraka hina taqum baka neman bambanci baka bambanta tsakanin aikin da zaka yi a gaban mutane da wanda zaka yi ka kebe kai kadai wannan ya kira ikhlas in ko ya zama aikin da zaka yi a bayan idan mutane daban da aikin da zaka yi a gaban mutane nishadi kwarewa da zaka nuna iyawa da zaka nuna sani da zaka nuna kokari da zaka bayyana nishadi da zaka bayyana ya zamanto daban yake in kana gaban mutane da kuma in kana kai kadai to wannan ba ikhlasi bane in ko ya zama da kana kai kadai da kana gaban mutane yanayin abu duk dai ne a wurin ka haka zaka aikata to kai kai ikhlasi to haka dai malamai suka yi tafsira akwai fasalori daban-daban kamar yadda na ambata a takeice kamar yadda Dr. Ahmad Al-Alimi ya ambata a littafin sa wanda zan bayani akan shi gaban insha Allah al-ikhlas yace shine an yaqsuda al-muslim bi qawlihi wa amalihi wa jihadihi kullihi wajha Allah wa ibtigaa mardatihi wa husna masubatihi min ghairi nazarin ila maknamin aw mazharin aw jahin aw laqabin aw taqaddumin aw ta'akhurin yace abinda ikhlasi ke nibi shine musulmi in zai yi wani abu magana zai aiki zai yi ko aiki zai yi duk wata magana ko aiki ko jihadi da zai yi gaba daya ya zama niyyar sa ita ce neman fuskar Allah neman yardar Allah da dacewa da kyakkyawan sakamako daga Allah ta'ala ba tare da duban magnam wata ganima wata alfarma ko wata riba da za a samu ba au mazhar ko kuma wata shahara bayyana bunƙasa daukaka da za a samu ba au ja ko wani kusanci ko wani abinda za a ce kamar wato samun matsayi au laqabin ko mutun ya zama ya shahara da wani suna ce babban malami ko malamin malamai ko sarkin malamai ko shugaban makaranta ko masani ko mai tsoro Allah to wannan lakuba ne ai to ya zama ba dan wannan ba bai lura da wannan baya neman wannan au taqaddumin ko wata daukaka a ce shine za a sa a gaba ya limanci ko ya jagorancin wata kungiya ko ya samu wani matsayi a cikin jama'a au ta'khurin ko wani abu da zai sa ya koma baya a ce a ai shi ai ba irin su ake sa aikin nan ba ai shi ya fi karfin yi wannan ya zama bai duban wannan kwata-kwata kawai yana nufin Allah ne lada yake nema daga Allah yardar Allah yake nema fuskar Allah yake nema da duk wata magana da zai yi ko wani aiki da zai yi ya zama Allah kawai yake nema karamal ikhlas ta zo bisa sigogi da lafuzza da ma'aunai da yanayi mabambanta lada a wani wurin Allah ta'ala ya ce mukhlisin a wani wurin ya ce mukhlasin a wani ya ce mukhlisan a wani wurin ya ce khalisan a wani ya ce khalifa haka dai to duk ishtikakat na kalmar al-ikhlas in aka hada su duka kamar yadda malamai suka bidigi al-Qur'ani sun ce ta zo har sau 31 a cikin al-Qur'ani haka kuma kalmar ta zo da ma'anoni daban-daban a cikin al-Qur'ani daga cikin ma'anonin akwai guda hudu da zan ambata mana a cikin suratu Yusuf aya ta 80 kalmar ishtiqaqin khalasa wanda ya zo da khalasu jam'i na khalasa kenan ya zo da ma'ana ta al-infiradu kebewa kamar yadda Allah ta'ala ce falamma sayasu minhu khalasu najiyan yayin da suka yanke kauna suka ɗebe tsammanin su samu su fanshi dan uwansu wanda aka ce sunansa Bunyamin bayan abin da ya faru lokacin da aka sa ba'auni a cikin nashi buhun aka ciro aka gani bayan an shela cewa an sace amma manufar dama Allah ya tsarawa annabi Yusuf ya sanar da shi ya ilmantar da shi hikimar da zai bi ya samu dan uwansa Bunyamin ya zo na tare da shi saboda haka da aka yi haka sai ya zamanto ya kama dole ba za su koma da shi gida ba sun yi kokari duka su gamsar da annabi Yusuf da ba san dan uwansa bane saboda sun dauka shi an daina yayinsa ya riga ya mutu ya bar duniya tunda sun je ba cikin rijiya ba su gane shi bane sun yi kokari su kubutar da dan uwansa Bunyamin su mai da shi gida tunda sun dauki alƙawari wajen babansu cewa za su mai da shi gida lami lafiya amma da bai gagara to shine da suka yanke kauna suka ɗeba tsammanin samun daman komawa dan uwansa Bunyamin khalasu najiyan sai suka kebe don su gane junansu kuma kalmar khalasa khalasu ta zo da ma'ana in faradu sai ma'ana ta biyu as-safa tsabtatacce sarkakakke tatacce wanda akan wannan ma'anar ne galibi kalmar al-ikhlas ta ginu a shar'ance a cikin suratul nahl aya ta 66 Allah ta'ala ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra nuskikum mimma fi butuni min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'ikan lisharibi ashahidu khalisan tsabtatacce tatacce wanda babu wani abu da ya shige shi da ba a so ba dauda ba kyama ba kyamiya miya ba komai tsabtatacce sak sak ba wani abu da ya shige shi haka nan kalmar ta zo da ma'anar at-tabarri an kulli ma dunillahi kubuta barranta daga dukkan wani abu ba Allah ba haka kalmar ta zo a ma'anar a cikin suratul luqman aya ta 32 fadin Allah ta'ala wa idza gashahum mawjud kazulali da'u Allah mukhlisina lahu ddin ana bayani akan mushrikai masu shirka da Allah in suna kan tudu sun samu dama da walwala sai su wa Allah butulci su shirka da shi su hada shi da wani wajen bauta amma in sun tsinci kansu a cikin teku ya zamanto ga igiyar ruwa ta taso tana ambaliya tana tambal-tambal kamar jirgin ruwan zai kife da su to da'u Allah mukhlisina lahu ddin sai su kira Allah su roƙi Allah suna masu tsarkake addini gare shi shi kadai ba su farranta da duk wani abu ba Allah ba domin sun san a wannan lokacin ba wanda ya isa ya kubutar da su ba abinda zai iya tsirar da su daga wannan halaka ko wannan kifewa ko nitsewa sai al'amarin Allah ta'ala haka nan kalmar ta zo a cikin suratul baqara aya ta 139 da ma'anar tabarri al-muslimin mimma yad'ihi al-yahud min at-tashbih wan-nasara min at-tafrif kalmar ta zo dan ta nuna barrantar da musulmi ke yi daga abinda yahudawa ke da'awa na kamanta Allah da waninsa da kuma abinda nasara ke da'awa na nuna cewa wai annabi Isa Allah ne Allah ma Allah ne mala'ika ma Allah ne at-tafrif kenan salif salafa da akan ce Allah ta'ala yace kula tu hajjuna na fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisuna malamai suka ce mukhlisuna anan ana nufin wanda suka barranta ne daga da'awar da yahudu da nasara ke yi domin dama sun ce ai ba mai shiga aljanna sai wanda yake bai yahudi ko ba nasara kuma suka ce ku zama ba yahudi ku zama yahuda ko nasara don ku shirya to shine Allah ya ambata abinda waɗanda suka yi imani ke cewa mu kan babu ruwan mu da wannan wannan ku ka jawo makanku faɗin ku ne bai da alaka ikhlasi na da matsayi mai girma a cikin addinin musulunci daga cikin abubuwan da ke nuna matsayin ikhlasi akwai na daya ikhlasi shine hakikanin addini kuma buɗin da'awar annabi gaba daya shine hakikanin addini kuma shine mabuɗin da'awar manzanni gaba ɗayansu alayhi musallatu wassalam domin a cikin suratul bayyina aya ta 5 Allah tabaaraka wata'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ba umarce su ba sai su bautawa Allah suna masu tsarkake addini gare shi suna masu karkata zuwa ga hanyar gaskiya da barin hanyar barna, suna masu barin duk wata hanya da duk wani tsari da ya saba wa Allah. Shine kuna fa kenan hakikanin addinin mabudin kuma da'awar manzanni shine ikhlas. Domin Allah da yake wa umiru illa liya'budullah, ba umarce su ba ta hanyar wa aka umarce su ta hanyar manzanni, ba umarce su da su komai ba sai su bautawa Allah, suna masu tsarkake addini gare shi. Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da ikhlasi, kasancewar ikhlasi na daga gaskiyar da alqur'ani ya sauka da shi. Al-ikhlas Allah yayi umarni da shi, kasancewar shi ikhlasi na daga gaskiyar da alqur'ani ya zo da ita, kamar yadda ya zo cikin suratu Zumar aya ta 11. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ddin, kace ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni umirtu an a'budallaha, hakika ni an umarce ni da bautawa Allah mukhlishan lahu ddin, ina mai tsarkake addini gare shi. Manzo Allah sai kuma da aka umarce shi kadai ne, duk wanda ya imani da shi ya gaskata shi yake bin shi, shi ma wannan umarnin an bashi. Hakanan a aya ta 2 zuwa aya ta 3 a suratul Zumar din dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ddin, hakika mun saukar da littafi gare ka bil haqqi da gaskiya, don haka tunda an saukar da littafin alqur'ani gare ka da gaskiya to fa'budillaha, sai ka bautawa Allah mukhlishan lahu ddin, kana mai tsarkake addini gare shi. Ala lillahi ddinul khalis, addinin da yake tsarkakakke wanda aka yi don shi, abinda aka yi don shi ana mai neman yarda gare shi, ana mai neman lada daga wajen shi, shine abinda Allah ya yarda da shi, kuma shine hakikanin addini a wajen Allah. Alamar ikhlasi babba ne, domin ko bai tsaya akan ibada da ake da gaɓuɓɓa ko da dukiya ba, a'a al'amarin ikhlasi ya haɗo dukkan rayuwar ɗan adam, ta yadda da rayuwarka da mutuwarka ka sani ta Allah ce. To tunda ta Allah ce, ashe ana buƙatar kai komai don shi, kamar yadda yazo cikin suratul an'am aya ta 162 faɗin Allah tabaraka wa ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sallata soke dabbobi da yanka su da rayuwata da mutuwa duk na Allah ne. To idan ka san na Allah ne, da sallar da kake yi ka shigar da azumi da zakka da hajji, da yanka da kake yi har addu'a ta shiga nan wurin, rayuwarka gaba daya abin da ya shafi tattalin arziki, abin da ya shafi neman yadda zaka rayu kenan, abin da ya shafi harkar shugabanci, abin da ya shafi zaman da kewa, abin da ya shafi dukkan wata mu'amala, ai rayuwa ce duka wannan, a kuma cikin rayuwa ake. To ka sani na Allah ne, kene dan kana aikin gwamnati sai aga ka tsaya da gaskiya gurgudan ikon ka, idan kana kasuwanci sai aga ka zamanto mai sau mai sassautawa mai kyautatawa mai kiyaye ka'idodin kasuwanci wanda bai algus bai ha'inci bai yaudara bai ciri ba. Idan kana wata sana'a ce ta hannu, aga mai kyautatawa ne kai, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana san idan bawa yana yin abu ya kyautata shi. Aga kana kyautata sana'a ba mai alkawari ne saba ba da gangar, ka dauki abinda ba zaka yi ba kace zaka yi, zamantakewa tsakanin kai da yan uwanka, tsakanin kai da iyaye, tsakanin kai da iyali, tsakanin kai da yaya, tsakanin kai da makwabta, tsakanin kai da sauran yan uwa musulmi baki daya, tsakanin kai da waɗanda ma ba musulmi ba amma kuna makwabtaka, ko a wajen zaman gida, ko a wajen kasuwanci, ko a wajen sana'a, ko a wajen karatu ko aiki, a ganka kai dinnan ka san kai na Allah ne, rayuwar taka ta Allah ce, saboda haka yadda Allah yake so aka za gudanar da ita. Ya zamanto in ka shiga bagen siyasa kar a rika jin kana cewa siyasa daban addini daban, kar a ji wannan kalma ce mummuna, a ganka kai a tunaninka harkar siyasar nan manufar ita ce samar da shugabanci na gari, samar da shugabanci na gari, yi wa al'umma hidima, yin abin da zai kawo ci gaba ga al'umma, domin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi khayrun nasi anfa'uhum lin-nas, a ga tunaninka kawo amfani harkar tattalin arziki, nema za ka yi ko menene, aiki ne na ɗan sanda ne, na soja ne, na kwastam ne, malamin makaranta ne kai, malamin ma'aikata ce mai zaman kanta, ko menene, kasancewa mahayaya lillahi rabbil alamin. Mamaki mutu a dama ka sani wannan kan baka bukatun dokon bayani domin a gidan ku kila ko a makwabta ko ƴan uwa ko dangi wani ya mutu ka gani sa'an ka wanda ke kasa da kai wanda ke sama da kai wanda ya haife ka wanda ka haifa su sun mutu maza mata sun mutu ka gani ka san Allah ne wannan saboda haka ya zamanto haka wannan zai baka saiti ka zama mai tunanin ikhlasi a kowane lokaci don an nuna mana matsayin ikhlasi an bayyana hadarin yin wata ibada ba don Allah ba duk ibadan da kai ba don Allah ba sai zama aikin banza ga yana cikin suratul furqan aya ta 23 bane Allah tabaaraka wa ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ko dai saboda shirka ko saboda rashin ikhlasi ko dan saboda shirka ba ai imani da Allah ko kuma an yi ba don Allah ba sai zaman to haba'an mansura kama a dauki kasa ne a watsa sama a hure shi kenan haka aikin mutum zai zama Allah ya tsare mu ikhlasi yana da matsayi kwarai domin yana kai mutum zuwa ga takawa kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala fadi a suratul layl aya ta 17 zuwa 21 wa sai jannabu halatuka alladhi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'mati tujza illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda ashahidu anan illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la bayan an ce wa sai jannabu al atqa wanda ke tsoron Allah mai takawa zai nisanci wuta za a nisanta da shi daga wuta amma wani sharadi ne alladhi yuti malahu yatazakka wanda yake bada dukiyarsa yake ciyar da dukiyarsa yatazakka yana mai neman tsarkakuwa yana tsarkaka ko dai tsarkaka ta hanyar bada wajibi in kaman zakka ce ta dukiya ko kuma tsarkaka ta hanyar kubuta daga shirka da riya kubuta daga zunubai da datti na abubuwa marasa kyau tsarkaka ta hanyar tsarkake da tsaftace zuciya da gyara ruhi ta yadda ba za a zamanto ana abin da yake ba shi ne ya kamata ba a samu taskiya da tafiya a rayuwar ɗan adam sannan kuma sai Allah ta'ala ce ma la ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani wanda za a ce ga wata ni'imar da za a saka mashi a kanta dan yayi babu illam diga a wajhi rabbil a'la sai wanda yana mai neman fuskar ubangijinsa al'a'la madaukaki kenan wanda yayi don Allah shi yake samun wannan wanda bai yi don Allah ba bai samun wannan Allah ya ce wala sawfa yarda irin waɗannan mutanen za a yi musu abin da sai ma sun yarda da shi alaira a basu a ƙarshe duk bayan an gama basu sun gama morewa sun fanta ma sun wantaya sannan kuma sai Allah ta'ala ya shela ya ce a sanar da su duk su taru su ga Allah kuce kuma me muke nema ashe ba a gafarta mana zunuban ku ba ashe ba a ba mu aljanna ba ashe ba a yi mana kaza da kaza me muke nema sai ku je ku ga Allah sai ya zama ganin Allah kuma ya fi ma aljanna dadi lil ladina ahsanul husna wa ziyada ikhlasi shine mafi girman ayyukan zuciya babu wani aiki na zuciya da yake ikhlasi kaza Allah ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da al-Imam Muslim rawaito inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum duk wani aiki da kake tsammani na zuci to babu aikin da yake ikhlasi inda shine komai yake kyau idan ba shi komai yana lalacewa shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala a cikin Badi'ul Fawaid ko Bada'ul Fawaid kamar da kan ce yake cewa a'malul qulubi hiya al-asl wa a'malul jawari tabaun ومكملة وإن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد يتي أيو كان سكا دا سوني أصلي أيو كان دا زا أي دا قبوبا ما سبيني دا أي كن دا أكي أزوجيا كو ما ستكا واني يتي تو إيتا نية إيتا تي بس أي روي تجدكي جنجن دكين دا بابو روي أخيشي دانزار ري باروي أكي تري الله sai gangan jikin sama ya dauke ta a tallaba ta a yi mata wanka a yi wannan a yi wannan ko baka ba saboda haka niyya ina ne mahalli na ikhlasi zuciya menene niyya ta kunsa ikhlasi saboda haka zuciya niyya ikhlasi shine ruhi aiki kuma da mutum zai yi daga babba to wannan shine matsayin makwafin kamar gangan jiki kaga aka rasa niyya a rasa aiki komai kyawun aiki in babu niyya wannan aiki Allah baya son shi ikhlasi na da matsayi domin yana ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyu na karɓar duk wani aiki na ibada duk abin da zaka yi da sunan bautar Allah sawa'un magana ce da harshe ko kudurcewa ne azuci ko aiki ne daga babba ko ciyarwa ce da dukiya sai da ikhlasi ɗaya daga cikin sharuɗa biyu ne sharuɗin farko ya zama ikhlasi an yi don Allah sharuɗi na biyu ai koyi da yadda shari'a ta ce kar a saba mu shari'a shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo a cikin madarijus salikin maganar al-fudail wanda suka ce al-qadhi iyad ne mai akwai wani zamanto fudail shi ya fara fadi al-qadhi iyad mai mai ta amma dai an fi dangantawa al-fudail don wannan magana ce ta shahara wadda ake ruwaita su ake danganta ta zuwa gare shi yace innal amala idza kana khalifan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنه يجي دون wani aiki in ya kasance an yi don Allah amma kuma ba a yi shi yadda shari'a ta ce ba yace to ba za ka karba ba haka duk wani aiki da zaka yi wanda ya dace da shari'a kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma kuma ba a yi don Allah ba yace to ba za ka karba ba kai ba za ka karba aiki ba sai ya zama to an yi don Allah kuma ya dace da yadda shari'a ta ce yace wanda ake kira khalis tsabtatacce tsarkakakke tatacce dangadadde shine an ya kuna lillah wanda aka yi don Allah ya zama an yi shi don Allah wa sawab shi kuma wanda za a ce ya dace an ya kuna ala sunna ya zama ya dace da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ke nuna fa'idodin wato wannan ke nuna cewa lalle ikhlasi abu ne mai girma ga matsayi babba abinda ko dai yake da matsayi babba a addini to yana da fa'idodi da yawan gaske don haka ikhlasi abu ne mai yawan fa'idodi daga cikin su na farko dai sharadi na karban aiki kamar da muka ambata yana daga fa'idan ikhlasi cewa in kayi ka kuma dace da sunna aikin ka insha Allah zai karbo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hadisi kudusi kenan ko kamar da Imam Muslim ruwaito ana aghana shuraka'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirkahu ni ne mafi wadatar abokan tarayya daga yin tarayya yanzu cikin mu nan za ka kana tarayya da wani akan kaza kun mallaki gida kun mallaki gona kun mallaki katanga kun mallaki kaza to shi Allah shine mafi wadata ko cikin yan uwa in aka ce wani ya fi wadata kuma suna tarayya cikin wani abu ai akwai wani ya ce shi ya hakura ko ko ba haka ba wannan cikin mutane kenan da Allah ta'ala ya yi annasu antumul fuqara ila Allah amma shi Allah shine al-ganiyyu al-hamid saboda haka bai buƙatar komai bai buƙatar kowa dan shi ma wadaci ne to Allah ya fi shine mafi wadatan abokan tarayya kaga wanda ya isa ai yakan bar mu abokin tarayyarsa abinda ya musu kai tarayya tare suka mallaka tare inda shi na da wadata ko ba haka ba to shi Allah shine mafi wadatan su to me Allah zai yi da abinda aka dace wani saboda haka sai Allah ta'ala ya ce wanda duk ya aikata wani aiki ya hada ni da wani a wajen aikin nan sai in bar shi da abinda ya hada ni da shi abinda aikin da yayin ya hada da wani sai in bashi shi da wannan aikin sai ta zuka rasa wanda ya hada ni da shi din ya je bashi haka na al-Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin li yawm al-qiyamah li yawm la rayba fihi nada munadin man kana ashraka fi amalin amilahu lillahi ahadan فليطلب ثوابه من عند غير الله فان الله اغنى الشركاء عن الشرك اذا الله ya tattaro mutanen farko da na karshe a ranar kiyama ranar da tabbas tana nan za ta zo to mai shela mai kira mai sanarwa zai ba sanarwa duk wanda ya san yayi wani aiki sai ya hada Allah da wani Allah wajen aikin nan ya zama ba yayi don Allah bane to ya je wajen wani Allah ya nemi ladan shi domin Allah shine mafi wadatan abokan tarayya bai bukata fa'idar ikhlasi ta biyu yayewar bakin ciki da amsa addu'a in dai mutum yana ikhlasi cikin ayyukansa to zai sami yayewar bakin ciki kuma zai samu damar yayi addu'a da wannan abin da yake bisa ikhlasi Allah ya amsa mishi kai kuma ta hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim ba kinsan wadannan mutane uku go da suka shiga kogo ya zaman to dutse ya zo ya rufe kogon suka yi shawara ba abinda zai kubutar da su sai dai su roki Allah da madi kyawun ayyukan da suka san san gidan shi suka kuma roki Allah Allah ya biya musu bukata ko ya yaye musu bakin ciki ya kuma amsa musu addu'a ashe daga cikin fa'idodin ikhlasi akwai yaye bakin ciki da amsa addu'a fa'ida ta uku koran shedan da kubuta daga waswasin shedan da kuma samun kariya daga bata duk wanda yake ikhlasi Allah zai kare shi daga bata Allah zai tsare shi daga fitinar shedan zai kare shi daga waswasin shedan alqur'ani yazo da wannan cikin suratul hijr aya ta 40 fadin Allah tabaaraka wa ta'ala a harshen iblis bayan ya halakar da kanshi an kore shi daga ni'ima an kore shi daga aljanna an tsine Allah an ce shi sai ya zamanto ya ce rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in sai ce me illa ibadaka minhumul mukhlasin zan kawata musu abubuwa in zayyana musu in adanta musu abubuwa a cikin kasa abinda baya da kyau sai ganin shi mai kyau sai ganin shi mumuna abinda ya dace shari'a su ganin shi ba wayewa cikin shi ba wayewa cikin shi abinda yake na shari'a sai ganin gidadanci ne abinda yake gidadanci kuma wanda bai da asali wanda yake na shirme sai ganin shi ne daidai sai na halakar da su na kauda su na halakar da su gaba ɗayan su sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayan ka daga cikin su wadanda suke al-mukhlasin wanda ka tsarkake to wane ne Allah ya tsarkake malamai suka ce ba a samu mukhlasu sai ya zama mukhlisu akhlasa fa ukhlasa ya tsarkake ne yayi ikhlasi sai aka tsarkake shi shi sai al-Imam at-Tabari Imam al-Mufassirina yake cewa a karkashin wannan aya din illa man akhlasatahu minhum li ibadatika وعصمته من إضلالي فلم تجعل لي عليه سبيلا فإني لا أقدر على إضلالي وإغوائي sai wanda ka tsarkake shi wajen bauta maka ya zama yana bauta maka bisa ikhlasi yana bauta maka bisa ikhlasi yana yi don kai kawai ka tsare shi daga batana to irin wannan baka bani dama akan shi ba ba zan iya batar da shi ko in halakar da shi ba fa'ida ta hudu ta ikhlasi shine ana samun taimako da nasara daga Allah ta'ala in dai mutane na ikhlasi in dai suna abu don Allah za su samu taimakon Allah Allah ya ji kan babban shehi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ni da ku duka da duk wani dalibin ilimi ya sani in ana maganar curi tarin karatu ne in an kwatanta shi da sauran abokansa na zamanin shi ma iya cewa in dai yawa da curi ne sun fi shi amma Allah sai ya yada ya bayyana ya daukaka da'awar shi akan tasu ya zamanto a yau in ana maganar wa aka sani a duniyar Najeriya gaba ɗayan duniya in za a ce adadin mutanen da suka sani ina nufin masu addini wanda aka san da sunan addini kowa ya san cewa ba ka samun kamar shi a dai wannan lokacin to kuma da magashi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a to inda zabadu ne da ba mun tada abun ba amma saboda mayan fa'un nas ne saboda haka fa yamkutu fil ard gashi nan in ana sa karatukan nan yadda ka san yana cikin mu a yau wallahi ikhlasi na da muhimmanci yawa yana da fa'ida ɗan uwa duk yadda za a yi don ana samun wato ana samun zikira khalida an bato madawwami kamar yadda zamu gani nan gaba insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Imam an-Nasa'i ya rawaito ya ce inna ma yansurullahu hadhihi al-ummata bi dha'ifiha wa bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim Allah yana taimakon wannan al'umman ne da masu rauni ina manyan mutane masu ganin su ne to Allah yana taimakon yana taimakon al'umman nan da masu rauni ne a cikin mu wanda ake rena wanda ake musu kallon ba kowan komai ba wanda in sun magana ba za a saurare su ba wanda in suna zance ba za a kalle su ba wanda in sun umarni ba za a bi su ba to su ne Allah kuma yake so su ne yake taimakon mu saboda su bida wa addu'ar su
وصلاتهم ده صلاة سكي وإخلاصهم ده إخلاص كما الإمام محمد تهاكم سروي جاديتي منظور صلى الله عليه وسلم يأتي بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفقة والتمكين في الأرض فمن عمل منه عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي أنوى ونن الأمة بشارة بالثناء ده توكك والدين ده كما بنكاس الدين والرفقة ta kuma dai daukaka shahara ya zama ta bayyana ko ina ana jinta ayo ba lungu ba loko ba gari ba gari ba kasa babu wata nahiya a duniya da babu musulmi babu wannan ayo yadda musulunci ke ci gaba babu wani addini duk duniya da ke samun ci gaba kamar shi ayo a turai turai gaba ɗaya tarayyar turai da nahiyar ta kasashen da suke tarayya ko jihohin da suke tarayya suka kama amurka babu yadda zaka ce yau an waye gari rana ta fito ta fada gobe ta fito ta fada jibi ta fito ta fada an yi mako dai ba samu wani musulmi to baiwa a Faransa ana samun mutane 20,000 zuwa 30,000 duk shekara su musulunta a Ingila ana samun mutane 30,000 zuwa 40,000 duk shekara su musulunta a America an bayyana cewa kusan kowace rana ana samun mutum 15 zuwa 150 su musulunta kullum duk duniya ina ake samu wannan babu kaga an samu rifa kenan da tabbata cikin kasa duk da cewa ba mulki hannun mu yau mun zaman to abin tausayi amma dai kuma duk abin da ake ana tunanin mai mutsayi musulmi akai ko wani abu ne shi yasa ba ma waɗanda ake hari ba wanda ake kawo farmaki ba wanda ake ganin su ne za a tunkara a murkushe sai musulmi domin an san duk abin da za a yi ana ba da labarin wai an taɓa wani taro na turawa akan ya za a yi a halakar da mutane sai wani ke cewa ba yadda za ku yi ku halakar da musulmi sai kun gama da Qur'ani kawai sai wani ya tashi ya ɗauki Qur'ani kawai sai kekkita sai shugaban tare ya ce ashe kai banza ne wawa dan ka keta wannan to guda nawa ne ke cikin zukatansu guda nawa ne ke kirjinsu sannan guda nawa ne a rubuce a gidajensu yace abinda ake nufi da a fatar da su daga Qur'ani shine a waye gari ga Qur'anin amma ba su aiki da abinda ke cikin shi maki sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila minhum amal al-akhirah lid-dunya wanda duk ya aikata wani aikin lahira amma yayi dan duniya aikin da lada ake nema a wajen Allah amma yayi shi dan duniya lan yakul lahu fil akhirati min nasib to bai da wani rabo komai kankantar sa bai da shi a lahira dangane da wannan aiki ne fa'ida ta shida kubutar zuciya daga kiyayya da gaba in dai mutane na ikhlasi za ga babu kiyayya babu gaba to dan me za a yi gaba da kiyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana fadi kamar da al-imamu tirmidhi da Ahmad suka ruwaito salatun la yuqillu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amali lillah ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تهيب من ورائهم أبو بواهو زجر مؤمني زجر مسلمي باتا كنشي باتا جاء باتا أنا أبو بواهو في عند عن يسو تو هنا أنا مؤمني مسلمي إذا ما هنا كابا كو هنا كيئيا كو هنا كسامن كنشي أزجر صار كما دو سنشي باب سرك كأيكي دون الله ya zama akwai ikhlasi cikin duk abin zai da yin nasiha ga shugabannin musulmi yadda shari'a ta yi musu nasiha da kuma lazimtar jama'a kar ka ware ka zama to kai kullun ka bi san a zama kai kadai a waye gari ka zama dan khalifu uraf ka ware ka zama kai kadai kai ne shekul islam dinka kai ne muftul am dinka kanka kai ne kaza daga naka sai yan yana mu yana munka daga kai sai almajiranka ba wani wanda za ku yi alaka ba za ka yi tarayya cikin jama'a ba to wannan hadari ne luzumul jama'a isma ne min ad-dalal wallahi tsari ne kariya ne saboda amfanin wannan shine in za ka yi mu'amala da jama'a wani ka fi shi wani sa'an ka ne wani ya fi ka saboda haka za ka tunatar da wanin ka za ka fadakar da wanin ka kai ma za a fadakar da kai za a yi aikin tare za a haɗa karfi da karfe ta tunani da komai aiki tare wannan yana da muhimmanci kwarai fa'ida ta bakwai gafarar zunubi duk wanda yake ikhlasi to zai samu gafarar zunubi a lahira in ya mutu da ikhlasi akwai wani dogon hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'us al-khala'is yawm al-qiyama fayanshuru alayhi tis'atan wa tis'ina sijilan sijilan kullu sijilin mithlu mad al-basar thumma yaqulu atunkiru min hadha shay'an azalamaka katabi katabati al-hafizuna فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا عفنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله تبارك وتعالى شيزي وكوب تد ونمتوك أتكين الأمة عندما أنزل الله صلى الله عليه وسلم gaban al'umma gaba daya mutane gaba daya halitta gaba daya su a ranar kiyama an hadu Allah shi zai kubutar da shi ba abinda zai iya kubutar da shi da kanshi kai isa ba abinda zai iya kubutar da kanshi amma Allah zai kubutar da shi ta yaya za a buda masa takardu file file har guda 99 kowane file abinda ke cikin sa iya ganin ido na rubutu duk zunubai ne dan laifin buka ne sai a ce masa kana da ja akan wannan kana da wani abu da zaka yi musu a cikin waɗannan abubuwan shin mala'ikuna masu rubuta ayyuka masu kula da ayyuka masu kiyaye ayyuka suna rubutawa na bayina sun zalunce ka sai ce a ya Allah ba zalunce ni ba sai Allah ce musu kana da wani uzuri da zaka kawo da zai hana a yi maka azaba kana da hanzari yau sai ce ya Allah ban da komai ba ni da abin da zan kare kaina sai Allah ce a kana da shi domin kana da wani kyakkyawan aiki da kai don ni na aje maka shi kuma ka san yau babu zalunci ba za a zalunce ka ba sai fitar mata da wani dan kati wani dan file dan karami wani dan abu a rubuce kaman kati irin business card din nan ko complimentary card sai fitar mai da shi sai fitar mai da shi a cikin wannan katin an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shine ya furta yace ya Allah na shaida ba wanda yake bauta da shi sai kai ko muhammadu manzon kai wannan abin da ya fadi sai mala'iku suka rubuta sai aka aje shine zai kwace shi ranar kiyama kun ga amfani ikhlasi abu na takwas kubuta daga tsanani da fitintunu duk tsanani na rayuwa duk fitina ta rayuwa ikhlasi na kubutar da mutum insha Allah cikin suratul yusuf aya ta 24 Allah ta'ala ba mu labari game da annabi Yusuf da abin da ya same shi kun san dai fitinar da ya samu kanshi a ciki an ba shi rabin kyawu gashi matashi mai jini a jika gashi ya samu mace kyakkyawa gashi ya zo a matsayin bawa yaran gida gashi kuma bako ne in mai abun kunya zai bar gari gashi bai neme ta mutune ne shi gashi kuma ta raba kofa ga mijin baya nan dama mijin ma dama talasuru ne Allah ya nuna mana mijin talasuru ne mijin tace ne salene ne mijin hajja domin da telebi yadda za mu gane haka da telebi ita ce fa telebi da telebi kuma ne dan jokunci kuma telebi tana zuwa ta ce ma da za'u man arada bi alika suka ba sai ta bari ba ya bada amsa yace illa yin jana tana san shi ba ta so a kashe shi yadda sauri domin kamar sai a kashe shi matan minista amma sai dai sauri tun da zafin shi kuma ta samu talar suru Allah sarki sai ta mata ce illa yin jana kuma shike na sai bi a karshe ma wai dan ma ya tabbatar da matsayin shi wai bayan gashi fita ilebin ya tabbata wai sai ya ce istagfir li zambiki innaki kunti min al-khatin wai ya kake ne wai kai dan gaura mata ma da nan kai ka da mata bula wai wai istagfir li zambiki sai sa malamai suka ce shi wannan talasur ne mijin ba ni da bane ba fa malamai ne suka ce talasur ne shi akwai littafin da aka wallafa fa'idodi darussa guda 130 daga suratul yusuf 130 to annabi yusuf dai ga abin da ya faru Allah ta'ala ce kazalika nasrifa anhu su'a wal fahsha'a innahu min ibadina al mukhlasina haka ta akhlasa fa ukhlasa ya tsarkake abubuwansa ga Allah ne Allah ya tsarkake shi sai abu na takwas na tara zan ta tafi a dan gurguje saboda yanayin lokaci daga cikin fa'idodin ikhlasi samun lada za a samu lada in dai ana ikhlasi ko da uzuri ya hana zartar da aiki kai ninya za ka yi abu don Allah ko da wani uzuri ya hana ka aiwatar da aikin sai ka samu ladan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a riwayar muslim inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala tabatum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad a madina mun bar wasu mutane suna nan ba tafiyar da za ku yi ko ta daya ba wani kwazazzabo da za ku yanke ko wani daji za ku kusa face suna tare da ku cikin lada saboda sun niyyar su zo amma sai rashin lafiya ya same su kun ga ikhlasi kenan saboda ikhlasi ba samu aiwatar da aikin ba amma kuma sun samu lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-imamu ahmad da abu da kuma suka rawaito ya ce man sa'ala Allah al-qatala fi sabilillahi sadikan min qalbihi afa'u Allahu ajra shahidin wa in mata ala firashi wanda dai roki Allah Allah ka sa in mutu cikin hanyarka Allah ka sa a kace cikin hanyarka in mutu cikin hanyarka in dai ya faɗa haka da gaske tsakanin shi da Allah da ikhlasi a zuciyar shi to Allah zai bashi ladan shahidi ko da ya mutu akan gado ko ya mutu akan gado akan shi fitarsa fa'ida ta tara ko ta goma kenan ci gaba da samun lada ko da aiki ya yanke saboda wani uzuri mutum indai yana aiki don Allah bisa ikhlasi to ko yanzu ya daina yin aikin gaba daya saboda wani uzuri na tsuba ko rashin lafiya ko tafiya za a bashi lada haka Imam Bukhari rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu min al-ajri mithlu ma kana ya'malu sayyihan muqima idan bawa ya rashin lafiya ko ya tafiya za a rika rubuta mai ladan da ya kasance ana ya ladan da ya kasance ya kamata a bashi irin aikin da ya kasance yana yi a yayin da yake da lafiya yana zaune a gida bai tafiya ba ga lafiya ba rashin lafiya ba ayyukan da yake na alkhairi don Allah za a ci gaba da bashi ladan ko ya rashin lafiya ko ya yi tafiya abu na gaba dawamar aiki da dorewarsa in dai mutum yana aiki don Allah aikin zai dawama duk abin da ake don Allah aiki zai dawama ba ku ga da wannan ba mai albarka ta ainihin sunna yanzu don girman Allah da awad guda nawa ne suka zo amma duk sun bata amma dai ne a yin su ko ba haka ba abubuwa za ku kaman abubuwa na bid'a za ku ga duk an yi su duk an daina yi amma sun zama sun ma zama abin wato yanzu kawai yanzu yin su ko ba haka ba amma sunna tana wannan nan sunnar sakin nan tana nan tana nan duk abin da yake don Allah ake zai dawama duk abin da yake ba don Allah bane zai kare zai lalace komai da ran dadewa Abdullahi da Mas'ud Allah kara masa da kamar da Imam Darimi Ibn Majah suka rawaito ya ce hadisi mauquf kenan la ta'allamu al-ilma li salasin litumaru bihi as-sufaha wa tujadilu bihi al-ulama wa litusrifu bihi wujuh an-nas ilaykum وابتقوا بقولكم ما عند الله فانه يدوم ويبقى وينفد ما سواه yace kar ku nemi ilimi saboda abubuwa domin ku yaudari wawaye ku nuna ku malamai ne kar ku nemi ilimi dan wannan ko kuma ku jayayya da malamai ku rika nuna ku ma kun isa kun ci kun batse a'a ko kuma dan ku juyo da fuskokin mutane gare ku a rika ta ku ne kawai malamai kuka isa kuka iya kar ku nemi ilimi dan wannan ku nemi abin da ke wajen Allah na lada da daukaka daga maganganunku duk magana ta zaku duk aikin da zaku yi don Allah yace domin shine yake dawama yake wanzuwa duk wani abu ba wannan ba kuma karewa yake lalace fa'ida ta gaba samun daukakar matsayi a lahira samun daukakar matsayi a lahira al-imam at-tirmidhi ya rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yace man taraka al-libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allah azza wa jalla yawm al-qiyama ala ru'us al-khala'iq hatta yukhayyirahu min hulal al-iman ma sha'a yalbasuha wanda duk ya bar wani tufafi bai sanya tufafi madaukake mai matsayi mai girma mai daraja mai kudi mai tsada ba yana da ikon yi amma ya bari ba wai dan ayabe shi a ce ai mutan dan hudu bane a'a ya bari ne kawai dan kankan da kai ga Allah baya so ya nuna shi wani abu ne a wajen Allah to a ranar kiyama Allah zai kira shi a cikin taron halitta baki daya Allah ya kira shi ya ce ya wane a bashi zabi daga kayayyakin ado na aljanna kayayyakin ado na imani gashi nan iri-iri a ce zabi wanda yake so ya sa wanda yake da ikhlasi yake yin ikhlasi zai kubuta daga azabul lahira kuma zai dace da shiga aljanna Allah ta'ala a cikin suratul insan aya ta 8 zuwa ta 12 ya ba mu labarin haka waye sai mu na ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nutimukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura ba nan ne wurin ba inma nutimukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusa qamtarira sai Allah ya ce mene فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إخلاصي daga fa'idodinsa akwai samun tawalim sai ka zama kana yin tawalim baka jin kaisa ba ganin kanka komai domin a cikin littafin madarun nas na ibnu abi dunya ya nakalo magana daga bakar ibnu abdullah wanda ga cikin magabata salaf ne wato sahaba tabi'i ne yana cewa idan ra'aita man huwa akbaru minka fa kul hadha sabaqani bil iman wal amal salih fa huwa khairu minni wa idan ra'aita man huwa asgaru minka fa kul sabaqtuhu ila adh-dhunub wal ma'asi fa huwa khairu minni fa innaka la tara ahadan illa akbara minka aw asgara minka wa idan ra'aita ikhwanaka yukrimunaka aw yu'azzimunaka fa kul hadha fadlun أخذوا به وإذا رأيت منهم تكفيرا فقل هذا ذنب أحدثته يكي إن كاغا وانده يكي قبلك أشيكي وانده يكي ميكا توكتشي وانا متمن يارغان اشكي إيمان كوبي رغا كبا كابنك بار صلى الله ببارا كابنك كتشي لا إله الله ببدي با كابنك يذكر صلاة لا إله الله ببدي با سبو دا كتشي وانا يارغا باتشين وجن إيماني دعيكي نقري سبو دا كاجين ألبين in kuma kaga wanda ka girma to karka ce kai ne kuma ka bi shi sai ka ce kuma wannan na riga shi wajen aikata zulmi da saban Allah saboda haka ka bi ni alheri wajen Allah to inda kana yi don Allah dai ka ji wannan azuciyanka ba ka dace ba zaka girma kai zaka dagawa zaka takabburanci zaka furoko ko ka nuna isa ko kai wani ka nuna kai sai wani kai wani abu ne wallahi ba zaka yi ba wanda ya girme ka ka shaida ya riga ka cikin imani ya riga ka aikata aiki na kwarai saboda haka bi ka alkhairi wanda ka girma ka shaida a zuciyanka cewa ka riga shi fara saban Allah da zulubi saboda haka ya dai bi ka wajen Allah tunda zulubin ka bana shi to ina zaka girma kai ikhlasi dalilin samun soyayyar Allah da soyayyar mutane sannan kuma yana kawo gudun duniya da rashin damuwa da abin hannun mutane zamu dakatar da wannan yankin anan saboda yanayin lokaci sai gaba ta gaba hanyoyin samun ikhlasi ikhlasi ana samun shi ta hanyoyi daban-daban daga cikin mafi girman hanyoyin da ake samun ikhlasi shine zama ka san Allah sanin Allah da sunayen shi mafi kyau da sifofin shi mafi daukaka da sanin girman Allah da ikon shi sannan kuma ka san ka fahimci hakikanin mutane da raunin su da bukatun su wajen Allah in ka san Allah da girman Allah da matsayin Allah da ikon Allah zaka nemi wani abu wajen wani daga cikin abin da ke kawo rashin ikhlasi shine kana neman yabo kana neman dan wani abu wajen wani ko baka bane to shi bai da komai shi ma mabukaci ne wajen Allah Allah shi ke da iko shi ke da girma shi ke da kaza ga sunan shi mafi kyau ga sunan shi mafi daukaka to in ka san wannan ka fahimci wannan zaka nemi wani abu wajen wani ba wajen Allah ba kaga ba zaka nema ba ballan tana ma ga shi hadisi yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda zo cikin sunan Tirmidhi وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ثم كيجي نما وجنواني بامي جوتتكي بامي أنفاندكي سيد إذن الله هنيا تبيو فرشي إكراري tabbatarwa da sakankancewa cewa duk nemomin da ka gani daga Allah ne sai ka san duk nemomin nan daga Allah ne to zaka nemi wani abu wajen wannan Allah zaka nema ko zaka nema ba wa ma bikum bin ni'mati fa min Allah daga Allah ne to tunda haka ne kuma gashi a cikin suratul nur aya ta 20 da Allah ta'ala ya ce walau la fadlullahi alayka wa rahmatuhu walau la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ai kaga wani ya zama wani abu ko ya samu wata daukaka ko ya samu wani matsayi ai wannan duk daga Allah ne falala ce daga Allah saboda haka wani ya zama ya tsarkaka ya kubuta daga laifi daga zunubi daga shirka daga riya daga kaza wannan falala ce daga Allah don haka ne Allah shike yi shike hanawa me yasa zaka nemi wajen wani hanya ta uku ta samu ikhlasi addu'a da kankan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirka a cikin ku buyar da take yi ya fi buyar da tururuwa za ta yi cikin duhun dare tafiyar tururuwa me za ka gani za ka ga wata tafiyar tururuwa akan dutse za ka gani ba sai kuma yace to amma ba na gaya maka abinda in ka aikata da manyan zulubi manyan shirka da karamin shirka karamin shirka karamar shirka ita ce riya kamar da wani hadisi ya fasara rashin ikhlas yace bana ga baka abin zaka yi ba yace eh sai manzo Allah sana ce masa kace Allahumma inni a'udhu bika an ushrika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam kai wannan addu'a ya Allah ina neman tsari da sunanka da kai daga in shirka da kai alhali ina sani ko karamar shirka ko babban shirka kuma ina neman gafaranka cikin abin da nayi ban sani ba shi kaga addu'a na daga cikin dalilai ko hanyar samun ikhlasi abu na hudu ko na biyar kenan rashin son bayyanar aiki inda kana neman ikhlasi to ka rika jin baka san asal abin da kake na alheri kar ka kuskura ka rika nuna kana so ka san asal Allahumma sai idan kai abun koyi ne shugaba cikin jama'a akwai abubuwan da ya kamata ka bayyana zakka ka zo ka bada su jama'a na gani dan mauda ta yan uwanka musamman cikin mauda ta yan uwanka dan su gani su ma su fita su ko baka ba yawa wannan yana da kyau kai a gani wani aiki na alkhairi wanda yake kai abun koyi ne amma kai ba abun koyi ba kamar na karabiti laif abin nan kawai cikin farar hula to me naka ne aiki a gaban mutane saboda ikhlasin sahabbai akwai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya jiyo bayan sallar asubai yace cikin kuwa yake farke daren da ya gabata sai wanda gashin sahabbai yace ni ne amma dan kar a dauka sallah ya tashi sai ji amma ba sallah tashi ba kulama ce ta harbe ni saboda tsabagen ikhlasi kar ma a dauka ya tsaya wani wata ibada ce a girmama shi a bashi wani mutunci yayi ma zai ce amma ba ni ba tashi ibada ne ba kawai kulama ce ta harbe ni shi zan farka ikhlasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim ya ce inna Allah yuhibbul abda taqiyal ganiyal khafiyya lalle Allah yana son bawa at-taqiyya mai tsoro mai takawa al-ganiyya mai wadata zuciya wanda bai kwadayin abun hannun mutane al-khafiyya mai boye ayyukan sa bai so a gani balle a yi shi shi yasa mai ibn abba illa yake cewa Allah ya kara Allah ya ji karsa yace law kunta sadiqan ma maulaka ma ahabta an yara amalaka kairu idan da da gaske kana yin aikin ka don Allah ne ba za ka so wani ga aikin da kake ma Allah ba tsakaninka da Allah ne kawai hanya ta biyar daidaita aikin boye da na bayyane ya zama aikin boye da na bayyane duk ɗaya ne a wurinka kuma za ka yi kai tsaye ko za a yaba ko za a zarga a kana fili cikin jama'a kana bai kai kana boye a kibe babu ruwanka za ka yi kawai alkazi iyab ya ce tarkul amali min adalin nasi riya wal amalu min adalin nasi shirkun wal ikhlasu an yu'afika Allahu minhu kabar wani aiki saboda wai kar mutane su gani to riya ne kai aiki dan mutane su gani shirka take da Allah domin kana hada Allah da wani ne a cikin aikinka ikhlasi shine Allah ya kubutar da kai daga waɗannan biyu kar ka bari dan mutane kar kai dan mutane al-imam an-nawawi ya ta'aliki akan wannan magana tunda dama cikin sharhin sahih muslim ne a shi al-qadi iyad ya faɗi wannan to al-imam an-nawawi ya yi ta'aliki bayan ya kawo irin wannan magana din a cikin shi sharhin da yawa sahih muslim ne shi kuma sai ya ce abinda shi qadi iyad yake nufi shine anna man azama ala ibadatin wa tarakaha makhafata an yarahu an-nas fa huwa mura'in لانه ترك العمل لاجل الناس wanda tu yayi nubin sai wani aiki ya kudura ne sai aikata wata ibada amma sai ya bari wai dan gudun kar mutane su kaina wannan aikin to yana yi da su dan ya bar aiki da ya kamata yi wa Allah saboda mutane yace amma law tarakaha li yusalliha fil khalwa fa hadha mustahabun ila an takuna fariidatan aw zakatan wajiba aw yakuna aliman yuktada bihi fal jaru bil ibadati fi zalika afdal yace amma da mutun zai ki ba wai dan ba zai yi gaba daya bane a yana so ne nafila ce yana so yaje yayi ta a keba a gida dan zai fi nishadi yace to wannan mustahabi sai dai idan sallah ce ta farilla ko kuma kaman zakka ce ta wajibi ko kuma malami ne da ake koyi da shi yace to wannan ya bayyana ibada dan a gani ai koyi yace to wannan ya fi hanya ta shida ta samu ikhlasi nisantar abin hannun mutane ka nisanci abin hannun mutane ba ruwanka da abin hannunsu wanda ya kawo ya baka ka karba in kana bukata kai amfani da shi baka bukata ka ba wani kamar da manzo Allah sai suna shirar da sayyidina Umar dan Khattab radhiyallahu anhu amma ka leka ka hanga kai gyara murya kai tari kai wani abu dan a ganinka babu ruwanka don Allah babu ibnu al-qayyim aski al-qawaid din sai yana cewa la yajtami'u al-ikhlasu fil qalbi ومحبة المدح والصنع والطم فيما عند الناس الا كما يجتمع الماء والنار يجي باب يدا زاي اخلاصي ده متين yake da shi a zuci da gaske in dai da gaske na ikhlasi a ce wai ikhlasi kuma ya hadu da san yabo da san girma da kuma fadayin abun hannun mutane ba yadda za a ikhlasi kuma sa hadu da wannan feyuwa kace kai ne ikhlasi ne amma kuma kana san ayebe ka kana san a gode maka kana san abun hannun mutane yace ba su haduwa sai dai in mun yaga cewa da wuta da ruwa za su hadu sai yi sadu sai yi ba yace gaba da bayani dai dogo haka wanda ba sai na ka ba saboda yanayin lokaci abu na bakwai hanya ta bakwai ta samu ikhlasi kwadayin lada wajen Allah da gujewa zargin shi kana kwadayin lada kana kuma gudun zargin Allah domin abin da ke hana ikhlasi gudun zargin mutane yana daga cikin abin da ke hana ikhlasi ko to kare ka tunani to kuma da mutane zarge ni da kuma Allah zarge ni wanne gwan to indai kana gudun zargin Allah ai zaka ikhlasi abu na takwas tsoron hadarin yin aiki don duniya domin manzo Allah ba ma ce duk wanda ya aikin lahira saboda duniya sai ya shiga ta hadisin na gaba zamu kawo shi insha Allah hanya samu ikhlasi ta tara rashin damuwa da yaban mutane ko zargin su karka damu da yabo karka zamu zargi hanya ta goma karanta tarihin magabata da irin yadda suka yi ikhlasi na ba misali kwara ɗaya na sahabi ko da yace yana farke cikin dare amma ba sallah yake ba hanya ta 11 lazimtar mutanen kirki da abota da su hanya ta 12 tunanin mutuwa dan tsoron aukuwar ta bagatatan gashi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tada mutanen kiyama akan ninyoyin su ko da ka aikin da ka mutu kana yi da ayyukan ka niyyar da kai kai don Allah ne za ta shika kan wannan in kai ba don Allah bane za ta shika kan wannan abu na 12 tsoron mummunar cika su'ul khatima domin masu riya galibi bil istikra ya nuna an nuna ya tabbata cewa suna mummunar mutuwa Allah ya tsare mu ikhlasi na da alamomi manyan alamomin ikhlasi guda 9 ne amma akwai maganar da sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ta ambata kamar yadda cikin sunan Tirmidhi ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da fadin Allah ta'ala a Qur'ani wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila wanda suke bada abinda Allah ya ba su daga ciki suna kashewa suna ciyarwa wa qulubuhum wajila amma kuma zakatun suna cike da tsoro da raurawa da birgici gaya suna yin aikin alheri amma suna tsoro sai Aisha ta ce an humul ladina yashrabuna alkhamra wa yasriqun mutanen nan ga suna ce da dukiya don Allah to wai saboda suna shan giya ne suna fata shi sa suke tsoro tun da aikin da suke na alheri ya kamata ya kubutar da su ya samu su kwanciyar hankali sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya binta siddiq walakinhum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna وهم يخافون الا يقبل منهم اولئك الذين يسارعون في الخيرات mutane da ke yin sallah suna azumi suna bada sadaka amma suna tsoro ko za a karba ko ba za a karba ba shi yasa aka ruwaito sahabbai da tabi'ai sun kasance idan Ramadan ya kusa zuwa da wata shida za su ta addu'a suna roƙon Allah ya sa su rayu har zuwa Ramadan din sannan idan Ramadan ya wuce za su yi wata shida suna roƙon Allah ya Allah ka sa aiki mu na Ramadan ya karbu yanzu wata muno da bar Ramadana kila da yau mun manta ma da ayyukan Ramadan to sahabbai da tabi'ai sukan wata shida suna roƙon Allah ya Allah ya Allah Allah ka karba mana Allah ka sa wannan aiki namu ya karbu wata shida bayan Ramadan wasu mu kuwa ana cewa an ga wata gobe sallah za su fara sabawa Allah cikin daren Zunnun al-Misri arwato ya ce salafun min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wa dhamm min al-amma wa nisyanu ru'yatil a'mal wa nisyanu iktida'i thawabil amali fil akhirah yace abubuwa uku alamomi ne na ikhlas mutum ya zama da zargi da yabo duk ɗaya ne a wurin shi shi kawai yayi don Allah ne ba ruwan shi me za a ce zargin shi za a yi ko yabon shi za a yi uku ba ruwan shi na biyu ya daina ganin girman aikinsa ya manta ma ya yi aiki ta ganin bai ba ai bai komai ba bai komai ba to wannan ma alama ce ta ikhlasi na uku mantawa ma da aikin nashi zai iya bashi lada ko ba zai bashi ba ya ma manta shi dai tunanin shi yanzu wanne zai sake aikatawa Allah kila ya karba wani daga cikin magabata yana cewa shi mai ikhlasi shi ne wanda bai damu ba al-mukhlisu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadarin qadarin lahu fi qulubi an-nas min ajali islahi qalbihi ma Allah azza wa jalla wala yuhibbu an yatali an-nas ala masakil adh-dhur min amali masakil adh-dhur min amali yace mai ikhlasi shine wanda bai damu ba ko da mutuncin shi gaba daya kima shi gaba daya matsayin shi gaba daya zai zube a wajen mutane don kokarin gyara tsakanin shi da Allah in duk za a ce bai da kima kwata kwata a gaban mutane bai da wani matsayi bai da wata daraja bai da wani abun da zai faɗa wa mutane sai da shi in dai yana yi ne don ya gyara tsakanin shi da Allah to wannan shine mai ikhlas ko baya san mutane su ga abin da yake aikatawa ko da dai da kwayan zarra bai so sani ina yi kawai don Allah to sai malamai suka ce waɗannan alamomi ne ɗaya rashin san shahara ba ka san shahara shuhura a ji ka a san sunanka a san da kai a san matsayinka ba ka san wannan to alama ce ta ikhlas na biyu rashin san yabo da godewar mutane na uku nishadi wajen aikata aikin alkhairi aikin addini ka rika jin nishadi ba ka rika yi a takure cikin kasala cikin damuwa da kunci ba na hudu gaggawa wajen ayyukan alkhairi da kuma kwaɗayin samun lada in ka aikata na biyar haƙuri da juriya da rashin kuka cikin abubuwa kullum ka kai koki kai wallahi mu cikin daloci ai kaza ai kaza ai kaza na shida kwaɗayi wajen ganin ayyukan ka sun rufu a rufe suke ba a gani ba aikin da kake masu kyau ba a gani na bakwai kyautata aiki a ɓoye ba sai a cikin jama'a ba a ɓoye ka kyautata shi alama ce ta ikhlasi na takwas yawaita ayyukan sirri ya zama ya fi ayyukan bayyane ayyukan da kake a ɓoye su ta ayyukan ka na bayyane na tara ya zamanto aikin da kake yi na ɓoye girma da matsayi da darajarsa a wajen Allah sun fi aikin da kake na bayyane waɗannan su ne alamomi guda tara da malamai suka bayyana na ikhlasi abubuwa uku su suke hana mutane su ikhlasi galibi ana iya samun wasu amma da wa'annan su ne manya da malamai suka ce abu na farko san yabo da godiya daga mutane yana so a yabe shi ko yana so a gode mai ko yana so a nuna shi wani ne ko abu na biyu tsoron zargi bai san a zarge shi bai za a ce shi ba gida ce ne bai za a ce shi ba wayayye ba ne bai za a ce ya cika tsananin addini bai za a ce ya cika takurawa bai za a ce shi kaza ko ba haka ba abu na uku waɗayin abin hannun mutane bai so ya yi wani abu da ya dace ya yi don Allah saboda gudun kar mutane su hana shi abin da yake so matsayi da yake nema mukami da yake so shugabanci da yake nema aure da yake so da sauransu ana bar labarin wata wannan labari ne waqi'a uku sai wata yarinya ce wani matashi talibin ilimi yaje neman ta yaje ya sallama gidansa fito da izinin iyayenta da fito sai gaisa yayi mata bayanin abin da ya kawo shi ta ganshi mallam siffa cikakkiyar siffa ta addini sai ta kwantsar fuska ta mai wani nau'in abasa wa tawalle ko ba wani an ja'a hulla ne a wurin tace yanzu kai saboda Allah matashinka da kai saurayinka da kai ba ka taba aure ba ce amma a ce ka burge mu buya buya haka saboda Allah yanzu ka ga ya dace yace to ai sunna ce tace a to inda sunna ce kuma kana ganin sunna ce to shikenan ka je Allah ba mu alheri yace a tsaya kai ko ana kuma mun wani biya biya mutane su hango wanda gare su ce na tsaya da babana sai ce to zai nazari a kai shi ke ne tafi gida suka yi zai dawo bayan mako guda da ya dawo sai ta tarar da shi haba daldal kamar na amare da za ka yi ta ɗaki tana zuwa sai sallama ya amsa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane ne wannan sai ce ai mene yanzu makon da ya wuce wani wani kai ne wannan amma da ba na jan ka zo da sifa cikakkiya ta addini ga gemu ga kai ba sai ce mata a to ai saboda ga abin da kika ce sai ta ce to wato yanzu kai ni na bi maka Allah to Allah ya sauke wannan na nuna kai ba mijin kware bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ja'akum man tarzauna dinahu wa khuluquhu to kai ne bai da addini ka bai da dabi'an ka ba Allah ba alheri wannan abin ba wai kawai tatsuniya bace ya tabbata ya faru a wani gari wannan yasa wallahi akwai hadari kware mutun ya aiki ba don Allah ba aka sai ne bata lokaci ne wallahi kuma ga nadama a lahira hadisin nan dogo wanda ya magana akan farkon waɗanda za a fara wa hukunci a ran kiyama kun tuna ko mutane uku dinnan ko kun tuna da wanda ya shahada wanda ake ganin kamar yayin shahada a fagen fama amma sai a tsaye da shi a tambaye shi dan me kai yaki ya kai haka shi ka mutu sai ta aina yayin yaki ne don kai ya Allah nayi jihadi saboda kai dan dawo kalma kanka har kuma dan zo ne samu shahada sai Allah ya ce ƙarya kake ƙarya ne kai yaki ne don a ce kai dan kawai ake kai sadauki ne jarumi ne wanda bai da tsoro ne kaza ne kaza ne saboda haka kuma an fadi an fadi mutane sun fadi ba shi kenan ba sai a kifar da shi a jashi a fuskar shi sai wuta sai malami makarancin Qur'ani wanda ya koya ya koyar ya karanta ya karantar shi ma a kira ya ce Allah ya tunatar da shi ne masa na baka ilimi ne kaza to ya kai ce ai Allah wato na koyi ilimi na kuma yi aiki da ilimi na karanta Qur'ani na ilmantar da mutane Qur'ani ce ƙarya ne ka dai karatu kam tabbas amma kai ne kawai dan a ce kai malami ne to kuma an fadi shikenan shi ma a kifar da shi a jashi sai wuta sai kuma wanda ya ce da dukiya ya ba da dukiya kala kala iri iri shi ma za a tsaye da shi a bashi a tuna mai ni'ima me kai da dukiyar da na baka ya ce ya Allah ai na ciyar nayi kaza nayi kaza na taimaka ma da'awa nayi sadaka nayi zakka nayi kaza Allah ce ƙarya ne duk kai ne dan kawai a ce kai mai wadatar mai wadata ne mai ciyar da dukiya mai kyauta ne mai kaza an kuma bari shikenan shi ma kima shi sai wutar jahannama Allah ya tsare mu hadari ne babban yin aiki ba da ikhlasi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-imam Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito ya ce wanda dai ya koyi wani ilimi man ta'allama ilman ko wani irin ilimi ilimin addini ilimin boko ilimin sana'a ilimin kaza ko wani irin ilimi imma yuftaka bihi wajhullah wanda ake neman fuskar Allah ce ake neman yardan Allah ce ko ilimin koyon sana'a ne in dai kai ka kiyaye ka'idodi kai don ka kubutar da mutuncinka ka tsira da mutuncinka ka dogara da kanka a wajen tattalin arziki ba ana neman yardan Allah da wannan ba tunda ai wani mutum ya wuce yana su kwana da abun hawa matashi mai karfi mai dini a duka sai sabai suka ce ina ma da wannan mutumin zai tafi jihadi ne don dauka addinin Allah sai manzo Allah ya ce idan zai je ne domin nemo mai iyalinsa abinci shi ma don Allah yake ake duk wani ilimi ke sai aka ce ilmin nakira ake zo da nakira bai zo da alabi ba bai zo da ma'arafa ba dan ka san kowane irin ilimi in dai ilimin da ya kamata a ce ka koya ne don neman yardan Allah sai zama la ta'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arafal janna yawm al-qiyama sai dan mutum ya koya ne kawai wai dan ya samu wani abu na duniya to ko karshen aljanna ba zai shiga ran kiyama ma'ana ko da zai shiga aljanna tunda in ya mutu dai da imani ai zai shiga aljanna ko mun daren dade ko ba ka ba to daga cikin hukubar sa alayira ko ya shiga aljanna ba zai shiga karshen aljanna ba ai hukuma ku ta isa addarin yaro ce hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin yaqumu fi dunya maqama sum'a wa riya illa samma Allah bihi ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah ba wani bawa da zai tsaya a duniya ayyukansa kawai daidai ya fadi ne ko yayi ne don a ji a fada yayi ne don a gani a yaba yayi don a fada yayi don a gani a yaba face sai Allah ya kunyata shi ran kiyama sai Allah ya kunyata shi a gaban halitta baki da zai kunyata a ranar kiyama zai kunyata kunyata a ce jishi yayi aiki ba don Allah ba to kaje su baka aikin ladan aikin naka haka nan Imam Ahmad ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man samma an-nasa bi ilmihi samma Allah bihi masani a khalqihi wa sakkarahu wa hakkarahu wanda duk ya koyi ilimi dan kawai yayi ilimi dan kawai aje a fadi ina da ilimi to ranar kiyama Allah zai kunyata shi a gaban halittarsa baki da ya kaskanta shi ya wulakanta shi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibnu majaru to ya ce bayan yayi magana cewa kar ku koyi ilimi la to alla la la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama aw litumaru bi sufa aw litukhayyiru litukhayyaru bihi al-majalisa faman fa'ala dhalika fan-nar an-nara mazala kuma yace kar ku koyi ilimi domin ku nuna wa malamai kuma kun isa kuma kun shiga sahun su kuma kun kai matsayin kaza kuma kun cika kun batse kun tumbatsa ko kuma ku yaudari wawaye su dauka ku malamai ne ko kuma ku jawo hankulan mutane zuwa ga makarantan ku majalisun manzo Allah ce faman fa'ala zalika wanda duk ya ka daga cikin ku fannara nara to ku karsa zan tsallake gabobi guda biyu inje gaba ta kusa da karshe amma takaddar zan bada ta daga baya ta yadda abin da na tsallake ba za a rasa shi ba insha Allah magabata sun ba ikhlasi muhimmanci kwarai kuma sun magankanu masu yawa don su nuna yadda ya kamata mu dinnan ayo mu rayu domin kuwa ya kamata a ce daga na gaba a iya gane zulmuruwa waɗancan mutane ne ba manya ɗiban fari mutanen da ba a yi irin su ba a cikin al'umma wallahi ba za ku mai kamar su ba sun ci tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sun sha tare da shi sun kwanta tun tashi sun fita sun shiga sun tafi sun dawo sun aura da gare shi aura da gare su sune musulmin farko mu'minan farko duk wata ya ayyuhal ladina amanu da ayatul qur'ani da su aka fara duk ya ayyuhal ladina amanu da su aka fara ba wata ya ayyuhal ladina amanu da qur'ani da ba su aka fara ba sune wanda hawa ne yake cewa halafar zaman la ya'ti annabi mislihim hanasat yani nuka ya zamani fa kaffiru zamani yayi rantsuwa sai ya zo da irin su amma wallahi ya kasa saboda tunda ka kada alƙawarin ka zamani sai kai kafara dan ba za ya zo da irin su ba to tunda su ne abun koyi waɗanda manzo Allah suna ce khairun nasi qarni thumma ladina yalunahu su ne waɗanda aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun su ne mutane ne suka fi alheri yace ana wal ladina ma'i ثم الذين على الاخرين ثم الذين على الاخرين سوره با صحابان نان تابعي دا با تابعين don da suka bi hanyar su da suke wata tawa to sun ba al'amarin ikhlasi muhimmanci kware da gaske har yusuf ibn al-husayn yana cewa أعز شيء في الدنيا الإخلاص أما في وهلا وأما في دوكك أما في سنني وأما في كرمة الدنيا قبادي شنو إخلاص إنك سامي كسام كومي سبيان الثوري جوائك ما أعز شيء أشد علي من نيتي لأنها تتكلم علي في كل حين yace ban gogoro mai ba ban kai goro in kai mari ba ban yi kokarin warkar da wata cuta in samu in magance wata matsala ba wanda ta tsananta gare ni kamar al'amarin niyya ta kullun niyya ya zama na daidaita ta kawai dan Allah nake yace wannan shi kun wahala gaba daya rayuwa domin ta niyya tunda zuciya ce aiko ita ce mahallin niyya to kullun zai ga tana cijiya tana nema ta kai nan ai dan waye haka ne Yusuf ibn al-Asbab yana cewa takhlisun niyya من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. إذا كنت من يما لما سيف سهادي من ينتهي عنا تتابعوا تابعي لما سيف سهادي لنا سيما هو مالك الإمام الشافعي إذا ثورته يجي والله يسرك كنينيا سكوب تدعيتا دقباتي شيء بسر لي أقريز ما بيد ما سيفي أثناء اجتهاد كاكو كان شيء الإمام محمد بن حنبل ياي ياكر أباك وانت الإمام الشافعي yazo ya kwana gidan Imam Ahmad eh kwana gidan Imam Ahmad Imam Ahmad yana jin dadi malamin shazo shikenan bayan gari ya wai kamar Imam Ahmad ya fita Imam Shafi ya koma sai mata Imam kun san mata ba su gani suka yi ko sai kuni ne ko ba sai kuni mudai gashi ne sai matar Imam Ahmad tace kai ka ce wannan malamin gashi ga mutsin shi yace eh yace to amma na ga abubuwa guda uku wanda ya bani mamaki ya ban mamaki malami a ce malami wannan uku Imam Ahmad ya ce menene tace na farko muka kai masa abinci ya cinye su da kwanon ai dabi'ar bako ai ka rage da kunya ai shi amma sai kama abinci ya cinye na biyu da daddare mai makon injiya ta shi yana ta karatu yana sallah yana kiyamul layl kawai sai ta bacci abinci to kuma abun ma sai ya kara muni da aka kira sallan asuba wai mai makon yayi alola ne wurin Allah kawai sai ta bi sallah ba ma alola Al-Imam Ahmad yace to ni ko sai na gaya mishi inji mai yace yaje ya samu Al-Imam Shafi yace to gashi yace eh haka ne amma ga bayani na cinye abincin gidanka da kwano saboda ina sa rai gidanka akwai albarka fata na in rabauta daga albarkar ban tashi na yi kiyamul layl ba domin na tsaya ne ina muzakara ta ilimi ina kwankwama tunani na ina tafakkuri cikin ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan yasa ban tashi nayi ibadar sallah ba nayi ta tunani akan duk shari'ar hukunci za a fitarwa daga hadisi daya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne amma a cikin sa hadisi Imam Muslim ne akwai wani yaro ne mai wata tsuntsuwa wanda yake wasa da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasa da tsuntsuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake je gidan in yaje gidan yaron yana kiran tsuntsun a wato Lugay shi kuma yaron ana kiran shi wato Abu Umayyah shi ne wata rana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya je gidan sai ya ga babu tsuntsu sai ya ce ma yaron ina tsuntsun tsuntsunka sai yaron ya fage da kuka ya ce mata to a cikin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Abu Umayr ma fa'ala Nughayr ya kai Abu Umayr me ya samu dan tsuntsun naka Nughayr shi ne yaron sai ya fage da kuka ya ce mata to daidai ya Abu Umayr ma fa'ala Nughayr shi ne Imam Shafi'i ya yi ta fitar da hukunce-hukunce har 300 da 'yan kai kafin gari ya waye hukunce-hukunce fa'idoji 300 da wani abu ya ce wannan ne ke haka kira albidi to tunda yana da alwala ko sai tashi shiga masallaci sai sallah to wai wannan kokarin da suke yi na fitar da hukunce-hukunce to ikhlasi samar da ikhlasi a zuciyarsu ya fi halin da su akan wannan tarka shi Sa'al ibn Abdullahi التفسير ياتي ليس على النفس شيء اشق من الاخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب yake babu abin da yake tsanani ga rai kamar ikhlas domin shi rai bai da wani rabo a cikin aikin da aka yi ikhlas shi bai da rabo shi kamata ya ce ya samu naji rabon shi ne ya samu fuska na shedan ya karkata da zuciya ibnu uyayna shi kuma cewa yi yana daga addu'an da mutarrif ibn abdullahi kasance yana yi allahumma inni astaghfiruka mimma za'amtu anni uridu bihi wajhaka فخالف قلبي منه ما قد علمت المضرب ابن عبد الله كان يدعو هنا cewa ya Allah ina neman gafaranka cikin abin da nayi da'awa nari yace wai don kai nake in ya zama akwai matsala ya Allah gafarta mana wani kuma daga cikin magabata yake cewa al-mukhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'ati mai don Allah shine wanda ke koya kyawawan ayyukansa kamar yadda yake koya munana bai so a gani haka kyawawa bai so a gani wani kuma yake cewa takhlisun niyyat ala al-ummali ashaddu alayhi min jamil a'mali sarkake niyyar da masu aiki na ibada za su yi yafi tsanani gare su fiye da dukkan ayyukan masu suke wani kuma sai yake cewa من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد تاج إخلاصه إلى الإخلاص من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد تاج إخلاصه إلى الإخلاص وانت ديك يقني إخلاص سلال لي إخلاصي نياك إخلاصي جانو انتوا على اللي وانا إخلاص ناشنا بكاته إخلاص دو وانت ديك يدي إخلاص فياكي تو يسنشي وانا بكاته إخلاصي بيت إخلاصي to haka dai malamai dai suka ambata wanda wannan na nuna mana yadda magabata suka dauki al'amarin ikhlas dai karshen uwa dan neman karin bayani da kuma samun gamsuwa doriya akan wannan da kuma ma ganin inda na zazzakulo duk waɗannan bayanan da na gabatar mana ana iya dubo waɗannan tafai guda hudu dilalatu mafhumin ikhlas fil kitab wa sunna na Dr. Ahmad Al-Alimi da kuma littafin nurul ikhlas وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة في ضوء الكتاب والسنة نا الدكتور سعيد ابن علي ابن وهب الكهباني سيكم للتافل الإخلاص نا حسين الأوائشة سيكم للتافل الإخلاص والشرك الأصغر نا الدكتور عبد العزيز ابن عبد اللطيف نرب الله تبارك وتعالى من موافقة الله إذا تدمون إخلاص الله من رب أنك كأذر تعمل إخلاص وتكمل مجانا دعيك da kudurce ya Allah ka sa ayyukanmu na boye su bi ayyukanmu na bayyane Allah tabaraka wataala ka nisantar da mu da gariya da dukkan abinda zai kai mutun zuwa ga aikata riya bazan dakata ba sai nayi godiya ga limamin wannan masallaci da sauran malamai da ke taimakawa wajen karantarwa musamman shi liman babba al-imamu Ali Abdullah Talat da kuma mai taimaka masa Malam Bashir Lawal da sauran yan uwa baki daya waɗanda suke kokari wajen ganin abubuwa sun tabbata sun gudana cikin wannan masallaci ina roƙon Allah ya saka musu da alkhairi kamar da nake roƙon Allah ya saka mu duk wanda ke nan da ma wanda ba shi nan saboda wadare wasu dalilai Allah ya saka mu kowa da alkhairi da aka bada lokaci tunda musamman an san magarba za isha'i ba a wuce minti 45 50 zuwa awa daya in ba karatu ne dan sau ba gashi kuma an danja an wuce awa ɗayan wajen awa ɗaya kusan da kwata to hakurin da aka yi ina roƙon Allah ta'ala ya saka mana alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa abinda aka ambata a cikin wannan karatu ya zama mai amfani gare mu baki da Allah ya sa zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita mana mutane masu alkhairi waɗanda za su ja mu zuwa ga ayyukan alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya zama da kasar mu lafiya ya tabbatar da alkhairi a cikin mu Allah ya tabbatar da aminci da daukaka a gare mu Allah tabaraka wataala ya karbe mu Allah ta'ala ya taimake mu ya amfani da mu wajen daukaka addinin sa Allah ya kara mana ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da ilimi Allah tabaraka wataala ya ba mu ikon isar da sakon da muke ji na alkhairi zuwa ga wasun mu Allah tabaraka wataala ya taimaka mana ya agaza mana ya sa mu karfin zukatan mu Allah tabaraka wataala ya azurta mu da shugabanni masu tsoron shi masu taimako wajen tabbatar da addini da ci gaban ƙasa da bunƙasar arziki da walwalan al'umma da tsaro da kuma tabbatar da alkhairi a cikin mu
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.